الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 15 ga watan Rabi'ul Tsani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, daidai da 9 ga watan Mart shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 18 daga cikin goran giyar karatutukan littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'aha. والنصر العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إذن جمار مسلمين سنان تعالى كراتوا كراتوا عند حار مكزوك الشمس على جمال يتبتونا النعي الجائز سند دمتوا ودع الهواتو تهلتا. Bayan da malamin ya bayyana mana nau'in sanad da mutuwa wadda ainihin ba ta halatta ba, sai kuma ya bayyana mana nau'in da ainihin wato ya halatta daga cikin ainihin wato nau'ukan ainihin wato sanarwar. Sai malamin ya ce alamatu husnul khatima al-faslu thamin alamatu husnul khatima. Fasli na takwas, alamomin da ke bayyana kyakkyawar cikawa. Waɗanne kalmomi ne musulmi zai cika da su a gane cewa yana yin kyakkyawar cikawa? Waɗanne ayyuka ne musulmi zai cika da su a gane cewa wanda ya cika a kan waɗannan ayyuka ya ainihin kyakkyawar cikawa? Waɗanne alamomi ne za su faru a cikin jikin shi ko a wajen jikin shi waɗanda za su bayyana cewa ya yi kyakkyawar cikawa? Waɗannan babuka ko kuma wannan babu da za mu karatu a kai zai bayyana mana akwai wasu alamomi waɗanda ke bayyana wane ya bar duniyar nan salin alim ya kuma yi kyakkyawar cikawa, imma saboda ya faɗi kaza, imma saboda jikin shi ya yi kaza, imma saboda shi da kanshi ya aikata kaza. Al-mas'ala al-khamisa wal-ishirin thumma inna shari'a al-hakima qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husni al-khatima katabaha Allah ta'ala lana bi fadlihi wa manihi fa ayyuma imri'in mata wa bi ihdaha kanat busharatan lahu walaha min bishara. Malam yace mas'ala ta 25, sunna inna shari'a al-hakim, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake tsararre ne ko kuma gani ne, qad ja'ala alamatin bayyinatin, ya ainihin wato sanya wasu alamomi a sarari, yustadallu biha ala husnul khatima, waɗanda za a iya kafa hujja da su a kan kyautatuwar ƙarshen wani. A nan malam Nasiruddin al-Albani ya fara da inna shari'a, inna shari'a, imma ya zama ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ainihin wato suna. Wasu daga cikin malamai musamman ma'asirai kamar irinsu Bakar Abdullahi Abu Zaidin suna ganin rashin halaccin a kira annabi kai tsaye da ash-shari'a, sai suka ce domin Allah shi ne ash-shari'u, Allah shi ne mai kafa shari'a. A daidai lokacin da mun kuma nake ganin kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ash-shari'a, abinda wannan ke nufi wanda ya zo da shari'a, domin dukkanin al'umma gaba ɗaya suna cikin jahilci, shi ya zo da mutane da shari'a, don haka ba lallai ya zama ash-shari' mai kafa shari'a ba. Ɗaya kenan. Na biyu, ya iya yiwuwa wannan wurin abinda yake nufi da ash-shari' al-hakim ita kanta wannan ƙwararriyar shari'a amma dai gaskiya saboda Allah kai tsaye an ce ashara to ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da malamin yake cewa mas'ala ta 25 thumma inna ash-shari' al-hakim qad ja'ala alamat annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake gani ne kuma kwararre ne hakika ya sanya wasu alamomi bayyinati waɗanda a sarari suke alamomi ne wanda kowa zai iya jin su ya iya ganin su ko ya iya taɓa su yustadallu biha ala husni al-khatima waɗanda ake iya kafa hujja da su wajen cewa wane ya yi kyakkyawar cikawa sai malam yayi addu'a gaba ɗaya mu yace kataba Allahu ta'ala lana bi fadlihi wa manni Allah ya kaddara mana wannan kyakkyawar cikawa da falalar shi da kuma bayyar shi fa ayyuman mu'min mata bi ihdaha duk mutumin da ya rasu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin kanat busharatan lahu to albishir ne gare shi cewa in Allah ya so yana da aljanna kuma ya yi kyakkyawar cikawa wa ya laha min bishara madalla da irin wannan albishir a ce ka zo rasuwa Allah ya yi maka albishir da cewa ga wata alama da ke nuna ka yi kyakkyawar cikawa bayan kyakkyawar cikawa nan da kai kuma ana fatan ta kasance maka ƙarshe aljanna ce al'uda alama ta farko nutquhu bishahadati inda al-maut furta kalmar shahada a lokacin rasuwa matuƙar musulmi ya furta kalmar shahada a lokacin rasuwa to lallai ya yi kyakkyawar cikawa kuma ana mishi fatan alheri وفي احاديث اكو حديث بيو اكن هكا الاول حديث الفرقو النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وندا مغنه شي تا قرشه تا زما لا اله الا الله تو زي شي غاينين الجنه اخرجه الحاكم الامام الحاكم يفتد بين حديثي وغيره بشيء ده ادن سما لمي بسند حسن لكتاوان اسنادي ام معاذ بذا معاذ الجبل ومن طريق اخر ومن طريق اخرى عنه بلفظ ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب مؤمن الا غفر الله لها ta wata hanyar yadda wannan hadisin shi ma da ya zo ne daga shi Mu'adh amma da lafazin cewa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah babu ran da zai mutu yana shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma yana shaida cewa ni manzon Allah ne yarji'u zalika ila qalbin muqin wannan aqidar wannan imanin na komawa ne zuwa ga zuciya wadda take da tabbas da sakankancewa ma'ana tun daga zuci ya sakankance cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne illa ghafarallahu laha sai Allah ya gafarta wannan rai akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah ya fitar da wannan ainihin lafazi واحمد قال امام احمد وغيرهما بوطن سمالما وصاحب ابن حبان الامام ابن حبان وانجلت وانا حديثي مالم ناصر الدين الالباني دعيك شينا مالم حديثي للمي زومد قفافو الشي وانديك يتعي اكن قفافو الشي سيكي وسنده حسن عندي اسناد الشي وانا اللفظ الاولينا فتكاوانه كما بينته في الصحيحة نبين حتى أتكين سلسلة الأحاديث الصحيحة ألم دا حديثي تبذبو دا أريبو دا سبعين دا تقوس معنى ابن حبان يا إنجن تونا اللفظ معنى ناصر الدين الألباني شيكمين عدن سند إسناد وانا أينهم واتو حديث تبذي أتيا كي صحيح بسيدي حسن على أي حال abinda ake so a tabbatar da ya tabbata din ya tabbata kuma hujja ne haka sai ka hada wancan lafazin da wannan lafazin, bakinka ya furta la ilaha illallah, sannan zuciyarka ta kudurta cewa da gaske ba abin bauta da gaskiya sai Allah, da gaske Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to babu shakka aljanna ta tabbata gare ka da bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ina so anan zan dan tsaya dan yi wa mutane tambihi da fadakarwa akan mutane su fahimci kasantuwar wannan lafazin da kaji ko to sai ka ci gaba da faɗi kamar yadda nake faɗi din. Duk wanda ka ji ya cika da la ilaha illallah sai kace ka nemi shi fatan alheri, amma kada ka ji wani ya cika da la ilaha illallah ka tashi kana cewa ai wani dan aljanna ne, wani yana can aljanna ne, ba a haka a musulunci. Hukunta mutum muayyani in ba nassi ne ya zo muayyani ayyanan ne a kan wani dan aljanna ba ne, ba ka ganin wani ya kyautata wani aiki saboda kyautatuwar aikin kawai ka ce wani dan aljanna ne. Ku kiyaye wannan da kyau. Sahabbai sun yi irin wannan, annabi ya faɗe su. Daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta taɗa irin wannan, annabi ya faɗe ta. Saboda haka kyautatuwar aikin mutum ba ta sawa ka yanke cewa wani dan aljanna ne, amma sai ka ce muni wa wani fatan alheri. Domin har anan duniya Allah madaukakin sarki na nuna mana wasu misali. Sai jami'a kaza ta ce in ka zo da credit kaza da points kaza za ta baka admission, sai ka zo da hakan sai kuma ka ga ka rasa admission. A halin lokacin da ka baro gidan iyayenka suna ta cewa ai wani yana cin yanzu haza wa yana duk da wannan ba wanda ya samu jaraba haka nan shi, sai kuma a bisa a samu wani dalili ya kare shi daga samun admission. Haka akan samu a lahira. Waka je lahira sai ya zama mutum ya je da duk abin da ake shiga aljanna da shi, amma wasu dalilai sun taso sun kare shi daga shiga aljanna din. Dan haka Allah kada ya nuna mana irin wannan halin, amma ina nuna mana yaya addinin musulunci yake. Kamar yadda karka ga musulmi saboda ya lalace yana aikata wasu laifuka na sabo kai tsaye ya mutu sai ka ce ai wani yana wuta, ba a yin haka sai in kana da nassi karara, amma kana da ikon ka ce muyin kaza dan wuta ne, muyin kaza dan aljanna ne. To amma hukunta wani da ya rasu, wani da ya rasu yana wuta, wannan sai wanda ya tabbata hakika ya mutu cewa akan kafirci ne, wannan kan baka da dalilin da zaka yi shakka ko kai tantama akan cewa yana wuta. Ina fata an gane. Amma wani ya rasu yana shan giya, wani ya rasu mazinaci ne, wani ya rasu dan fashi da makami ne, Allah ya kiyaye. Ba cewa ake ya je ya yi waɗannan abubuwan ba, amma ya faru haka a cikin tarihin shi kuma sai ya rasu, amma ya rasu da kalmar shahada a baki, sai a ce an yi mishi fatan alheri saboda darajar wannan kalmar shahada, amma ana jiye mishi tsoron zunuban da ya mutu da su. To haka ake yi. Don haka jama'a musulmi ku fahimci addinin musulunci ba addini ne na wauta ba, ka saka wanda ka so aljanna ka saka wanda ka so a wuta, a'a, saboda duk waɗannan wurare ne da Allah kaɗai yake da hukunci a kansu, kuma ba a nan duniya ba ne, balle ka ce ai mun ga wani a ciki, a'a, a lahira ne al'amarin a lulluɓe yake. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Walahu shahidun, akwai ainihin wato hadisin da zai kara wannan ƙarfi, min hadisi Abi Huraira, a cikin riwaya Abu Huraira taqaddama fi talqin, wannan hadisi ya gabata ainihin a can baya a wurin makana kalmar shahada. Ina fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah, ku laqana mamatanku la ilaha illallah. Ina fata an gane. Gashi nan yake faqaratu a ainihin wato faqara ta alif ko alhamza, sai ce shafi na goma. To shafi na goma din nan da yace in ka duba a shafi na goma kuma ba za ka gani ba, me yasa? Saboda yayi amfani da shafi ne na tsohon bugun littafin. Misali waɗannan da kuke riƙe da bugun ahkamul jana'iz mai baƙin bango, ina fata an gane. To a shafi na goma na wannan shine abinda yake magana. Amma a cikin wannan bugun in kana so ka gani, za ka gan shi ne a shafi na 19. Ina fata an gane. Inda yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asaba. To kun ga wannan hadisin shi ya fayyace komai game da cikawa da kalmar shahada. Annabi ya ce ku rinka laqana wa mamatanku la ilaha illallah, ma'ana ku umarce su da fadin la ilaha illallah. Domin wanda maganar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah a lokacin rasuwa, to komai tsawon zamani kuji komai daren daɗewa sai ya shiga aljanna. Wato ko da bai shiga aljanna a tashin farko na tashin alƙiyama ba, sai ya shiga ainihin aljanna. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu, ko da kuwa kafin shiga aljannan wani abu ya same shi, ma'ana ba za a ɗauke shi a kai shi wuta saboda waɗancan laifuka nashi, amma dai daga baya sai la ilaha illallah ta yi rinjaye ya dawo ya shiga aljanna. Saboda haka kullum ina nuna mutane, ba lasisi aka baka ba, ba kuma tabbas aka baka ba, kai da kake faɗin la ilaha illallah ka je kai ta kasar munanan ayyuka, saboda dogaran la ilaha illallah tana da daraja. Gaskiya ne la ilaha illallah tana da daraja, ko shakka babu. Kuma gaskiya ne wanda ya rasu da la ilaha illallah zai ci moriyarta. Amma fa ka ji hadisai suna bayyana maka akwai yiwuwar kuma a wuce da kai cikin azaba Allah in ka je ka azabtu, sannan kuma sai a ce to a dawo da kai ka dawo cikin rahma Allah. Za ka so a ce kana da la ilaha illallah amma sai da ka fara sauka a gidan wuta sannan aka yi aljanna da kai? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ku karanta Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari a babin farko ko kitabin farko na ainihin jana'iza, ya tsaya ya tattauna waɗannan mas'aloli ƙwarai da gaske. A inda abin mamaki Ibn Hajar ya ce malamai suka ce wasu sakarkaru sun yi amfani da falalar waɗannan hadisai sai suka yi ta sharɓo munanan ayyuka, dogaro da cewa na faɗi la ilaha illallah ba dalili ne akan cewa za ta kare ni daga komai, don hakan zan aikata komai ba. Ita sai suka je suka yi ta saɓan Allah, suna ta cin haƙƙoƙin mutane da dukiyar mutane, wai sun tunanin su to ai sun faɗi la ilaha illallah, la ilaha illallah za ta gyara komai. An fahimta jama'a, tun waɗannan mutane suka rayu gari cikin manya-manyan saɓannin Allah iri-iri. Ƙarshe Ibn Hajar ya ce har daga cikin abubuwan da za ka same suna aikata sai ga suna aikata abubuwan da ke warware la ilaha illallah. Saboda ka ɗan uwa karka yau gari, don kana da katan ɗin omo a gidanka duk inda ka ga kwatami ka faɗa. Haka ya yi daidai da aikin masu hankali? To ba shi da bambanci da mutumin da ya faɗi la ilaha illallah amma sai ka same shi yana aikata munanan laifuka da dogaran cewa ai ya riga ya faɗi la ilaha illallah. Na daga cikin dalilin tasirin la ilaha illallah mutunta dokokin Allah. To la ilaha illallah tana da kyakkyawan tasiri kenan a kanka, amma kana tare da la ilaha illallah amma kana fattake kana rubuta duk wata doka ta Allah, dalilin ne akan la ilaha illallah ba ta da kyakkyawan tasiri a kanka kai. Allah ya kiyaye. Bayan da malam ya kawo wannan sai ce samiyan an Talhata ibn Ubaidillah radiyallahu anhu qala, daga Talhata ibn Ubaidillah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace ra'a Umar Talhata ibn Ubaidillah yaqila fa qala ma laka ya aba fulan لعلك سأبك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال فقال عمر إني لا أعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقت هي والله هي أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وابن حبان بنحوه والحاكم زيادة له وقال صحيح على شرطه ما وافقه الذهبي وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين حديث مبني بما لذلك يتفه الجادة شكر أشوانا بابي أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال daga Talha dan Ubaydullah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kala yace to kaje yanzu wannan mutumin Talha dan Ubaydullah kai tsaye kana ganin shi ko kaga sunan zaka ce kun ga jama'a wannan dan aljanna ne na ce me yasa sai kace saboda akwai dalili na musamman akan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin tabbatar da cewa dan aljanna ne a cikin dalili na musamman da kuma a cikin tarin jama'a wata rana ana zaune cikin sahabbai sai annabi ya ce wanda yake san ganin dan aljanna ya sa ido yanzu zai dinne yana isowa sai ya ce kun ga wannan eh to ya zama wa Allah duk abin da Allah yake so a rayuwar shi ta duniyan Talha dan Ubaydullah wata ra annabi ya tashi yana lissafa mutane goma ƴan aljanna yake Abu Bakr Umar Usman Ali sai yace Talha to yanzu wannan kana da ƴancin ka ce dan aljanna ne saboda akwai nassi na musamman akan shi ina fata an gane Talha ibn Ubaydullah qala yace ra'a Umar Talha ibn Ubaydullah fatila wata rana Umar ya ga Talha ibn Ubaydullah da nauyin jiki a cikin damuwa da bacin rai kaga ya intifad kenan ka ce ba shi ne Talha ibn Ubaydullah din ba da sai ce ra'ani Umar yawman thaqila wata ran Umar ya ganni cikin damuwa da bacin rai da nauyin jiki da rashin kazar-kazar ya kala malaka ya Aba Fulan sai ce baban wani me ya same ka ne la'allaka sa'atka imra'atu annika ya Aba Fulan maiwa matar babbanka ta bata maka rai ko ya baban wani wannan yana nuna a zahiri an san yana tare da matar babban shi ko dai ta zama a jimillance an riga an san ta dama ba sa cikin zaman lafiya ko kuma haka ɗabi'ar ta ne ko kuma Umar da yana tsammanin wannan mata ta bata wa Talha rai ne kala la sai Talha ya ce ko ɗaya wa asma ala abi bakr amma kuma da Talha yaje zai fara magana sai bai jinjina wa Abu Bakr ya yabi Abu Bakr ya wa addu'a ta musamman ga Abu Bakr ko kuma ya fatan alheri irin wannan akwai shi a cikin dabi'un Hausawa in wata magana ta tashi sai ga duba haushi ya kira sunan wani yace oh alherin Allah ya kai wani ina fata an gane alherin Allah ya kai wa ne to ya yaba ko kuma ko Allah ya ji dan wani wani lokacin ko da wannan bai mutu ba sai ka ga an hada da cewa Allah ya ji dan wani ba dan ya mutu ba to Talha dai tashi zai bawa Umar amsa sai dai jinjina wa Abu Bakr tukun yace inni illa anni sami'tu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke damuna sai dai na taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisan na ji wani hadisi daga gare shi ma mana'ani an as'alahu anhu ba abin da ya hana ni in mishi tambaya game da wannan hadisi illa al-qudratu alaihi hatta mat sai dai iko da ban samu ba hayyarsu to wannan shine ke damuna duk sanda na tuna sai ganna a burkice ina cikin bacin rai annabi ya faɗi wata magana yadda nake neman ƙarin bayani ban samu damar tambayar shi ba hayyarsu sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inni la a'lamu kalimatan ina sane da wata ainihin kalma la yaquluha 'abdun babu wani baya wanda zai faɗi wannan kalma عند موته أمرك كل سواش إلا أشرق لها نوره سلام شيئا حسكي دوانا كلمة معنى سيبات جكين شتا حسك قصب ريافة دوانا كلمة ونفس الله عنه كربته sannan sai Allah ya yaye mishi damuwar shi da bakin ciki. Qala sai Talha yace fa qala Umar sai Umar yace inni la a'lamu ma hiya. Kaga ni ko na san wannan kalma ko mecece. Qala sai yace wa ma hiya ka san kalma e to mecece. Qala sai yace ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammuhu 'inda al-maut. Ka san wata kalma ne da tafi girma fiye da kalmar da ya umarci babban shi ya faɗi? Abu Talibin da ya zo rasuwa wata kalma annabi yake umarnin shi da faɗi? La ilaha illallah. Ai wannan ita ce kalmar. Ai ba ka buƙatar dogon bayani ita ce. Qala Talha sai Talha ya ce sadaqt. Gaskiya ka faɗi. Hiya wallahi hiya. Na rantse da Allah ita ce kuwa. Na'am, anan za ka ce to Talha dama ya san kalman ne? A'a. Ai bai san kalman ba. Amma Umar ne da ya hada mishi hadisin da kuma wace kalma ce kake jin? Zai fada yau da kalmar da ya fada wa babban shi lokacin da ya zo rasuwa. Shine sai Talha sai ya fada ka, inda sai ya zaburi cewa ita ce kuwa, ita ce kuwa. Ina fata an gane. أخرجه الإمام أحمد الإمام أحمد يفتد بين حديثي أتكلم لما تدبو الأيدة الأكرة تمانين دهوه وإسناده صحيح إسناده وأن حديثي إن لن تتر وابن حبان الإمام ابن حبان يفتد بين حديثي ألم باتدو أتكلم في موارد الظمآن كنا بنحوه قطن قطن وأن اللفظي معناه كمر وأن اللفظي والحاكم الامام الحاكم يافتا دا اينهن واتو وانا حديثي اتكين اينهن واتو مجلد نتعي شافي نتعي اكو دا همسن زوا تعي اكو دا همسن دا والزيادة له قارن دا اكد انن اتكين وانا اينهن حديثي انتو الامام الحاكم يي وانا قارن شيني واثنى على ابي بكر دا باكي ويش اتكين قوسي ميدورو اينهن قنا وقال حاكم سيتي صحيح على شرطهما وان حديث يا ان ذنت ابي شرط البخاري ومسلم وافقه الذهبي الامام الذهبي يا انه موافقه ده الامام الحاكم cewa gaskiya ne wannan ainihin hadisi ya inganta kuma ya inganta abi sharat al-bukhari da muslim wa fi bab ahadith dhukirat fi al-talqin a karkashin wannan mas'ala mas'ala wacce mas'ala ce ita ce mas'alar da ke nuna cikawa da kalmar shahada da kyakkyawar cikawa ce ya ce akwai hadisai masu yawa ya ambace su a can baya a babin da ke umarni da lakana mana ce la ilaha illallah da kuma ta da daga cikin shi ne muka koma muka dan ji kan wannan kalma ko wannan magana jama'a ita ce la ilaha illallah ita ce kalma mafi girma yadda aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna musu darajarta a aikace in an zo rasuwa ita yake umarni da ita sannan kuma a bayanance ga hadisan ya faɗi masu dindin yawa waɗanda suke nuna darajarta kuma ita wannan kalma idan ka faɗe ta a matsayin la ilaha illallah ka dai ta isar lokacin rasuwa ma'ana ko da baka karasa da Muhammad Rasulullah ita kalmar la ilaha illallah din ta isa ina fata an gane inda malamai suka tattauna kamar yadda an karanta cikin Bukhari zaka gani ya kawo daga Wahab ibn Munabbih wanda daga cikin malamai ne magabata cewa to sai dai kuma la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna amma ko ka taba ganin mabudi ba tare da hakora ba abin da yake nufi shine la ilaha illallah ita kadai ba za ta isar ba sai ka hada da kyawawan ayyuka ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu la ilaha illallah ita kadai ba za ta isar ba sai ka hada da Muhammadur Rasulullah ذكرت في السنة بعد ذلك بيان الجنائز دكما فأن لا إله إلا الله عليك تنتوى بياكا وإنما قدر شو فأن لا إله إلا الله في كأي إثر كوسيك هذا محمد رسول الله شو فأن لا إله إلا الله كوداك هذا محمد رسول الله يا إثر كوسيك إيكايا والأيكا نعم لا إله إلا الله أرمشن تشيني كاوى والأيوكا أما تر بإرنكا بذيفة لا إله إلا الله أما باوى صلى باوى أذن باوى ذكا كنا بي أيكي هج باء هالينا بهالين يسو تر بإرن ونم بذا أتي تر لا إله إلا الله با. لا لا إله إلا الله بإن دفك مادا لا بإتا amma kai da ka faɗe ta ka tofarta ta ta hanyar rashin gabatar da ayyuka na gari waɗanda ke kewaye da ita sai a ce tun da kai ko kuma tun da irin wannan nau'in aiki naka da haka jama'a kun ji la ilaha illallah tana da daraja la ilaha illallah tana da ƙarfin girma amma kuma ka tabbatar da cewa ka mutunta ta ta hanyar kada ka aikata munanan ayyuka sannan ka kiyaye la ilaha illallah wajen aikata kyawawan ayyuka shine ƙarin armashi gare ta sannan wata mas'ala wadda yake insha Allah ta'ala kamar yadda nace malam Nasiruddin Al-Albani ya yiwaita ta a cikin wannan littafi in Allah ya so wata ran zan zo warware mana ita a cikin wannan karatuttuka a inda yake cewa وقال حاكم ياتي صحيح على شرطهما ووافقه الذهب وان المساله مساله تني متكر جرما وديك ان الله ياسو زن وروري من ايتا مسمن كما يدنا تي ادك تكين متفن ناصر الدين الالباني ده وان المتافي في الثمر المصطفى في فقه السنه والكتاب انني يوي انت امفاني ده وان كلمه صحاه الحاكم وافقه الذهب صحاه الحاكم وافقه الذهب ني اكي نتي ده موافقه الذهب يكي وحاكم اكن انجلت حديثي ان شاء الله تعالى ذا مولى ريت وترانا saboda tana nan burjik a cikin wannan littafi na mala eh na'am ya haƙuri kaɗan za ka ji insha Allah yana tambaya ne wanda ya mutu ranar juma'a ko abin duk ku yi haƙuri za ku ji kaɗan kaɗan insha Allah asaniya alama ta biyu daga cikin alamomin kyautattuwar cikawa al-mautu bi rashhil jabin mutuwa a halin gumi ko zufa ko ji'i na fitowa a goshi idan mutum ya zo da suwa sai aka zazzufa a goshin shi to dalili ne akan alama kyakkyawar mutuwa sai sa an ba ku manta ba mai bayanin cewa daga cikin alamomin nan akwai wadda da baki ake furtata daga cikin alamomin nan akwai wadda a jika take bayyana daga cikin alamomin akwai wasu ayyuka ne da shi mutum yakan yi daga yinsu sai kuma ya rasu akwai kuma alamomin da jikin ne zai bayyana da kanshi yanzu wannan alamar alama ce wadda take tabbatar da duk wanda ta samu garin shi to yayi kyakkyawar cikawa ita ce duk wanda ya rasu a halin zufa tana fito mishi a goshin shi zufa gumi ji'i duk wanda aka ga wannan alama to dalili ne akan yayi kyakkyawar cikawa da hadisin Buraidah ibn al-Hasib saboda ainihin hadisin Buraidah ibn al-Hasib radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda annahu kana bi Khurasan ya kasance a cikin ƙasar Khurasan a yanzu ka ce kudanci kenan na ƙasar Iran kudancin Iran ko kudanci ko arewaci ina fata an gane Khurasan babban yanki ne a cikin ƙasar Iran fa da akhallahu wa huwa maridun sai ya je dai da dan uwan shi a halin dan uwan nashi ba shi da lafiya. Shi Buraida sahabi ne, ya je kasar Farisa a garin Khurasan, sai ji labarin da wani dan uwa ba lafiya, sai tafi gaishe shi. Fa wajadahu bil maut, sai ya same shi zai rasu. wa idha huwa bi'araqi jabinihi sai ga zufa a goshin shi. Fa qala, sai ya ce Allahu akbar, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa mautul mu'min bi'araqil jabin, mutuwar mu'mini to da zufar goshi take faruwa. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba a mujalladi na 5 shafi na 357 da shafi na 360 da siyaqu lahu, lafazin da kaji na al-Imam Ahmad. والنسائي حكى الامام النسائي في تبين حديثي اكتب مجلدي نفرقه شاسي نقريبه نعم سند ترى والترمذي الترمذي ما اتجد حديثي اكتب مجلدي نبيه شاسي نقريب عشرين تقوس فحسنه الترمذي اتجد حديثي ككاوان. وابن ماجه حكى الامام ابن ماجه يا في تبين حديثي مجلدي نقريب شاسي نقريبه اذا 40 اكو zuwa 444. Ibn Hibban, da al-Imam Ibn Hibban a lamba hadisi ta 730. Wal-Hakim, haka al-Imam al-Hakim a mujalladi na 1 shafi na 361. Wat-Tayalisi, da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a lamba ta 808. Wa Abu Nu'aym fil Hilya, da al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul Awliya a mujalladi na 9 shafi na 223. Wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shart muslimin, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ya ainihin dace da shi akan wannan magana. Ina fata an gane. Shi kanshi Malam Nasiruddin al-Albani sai yace wa fihi nadharun, akwai gyara akan waɗannan maganganu, la majala li dhikrihi huna, sai dai nan babu sararin da za a tsaya a bayyana wannan ainihin gyara. La siyama, yace musamman ma, wa anna ahada isnadai an-Nasa'i sahihun, ɗaya daga cikin isnadodin Imamun Nasa'i ya inganta ala shartin Bukhari, a bisa sharadin Bukhari. Walahu shahidun, wannan hadisi akwai wanda zai kara mashi karfi min hadisi Abdullah ibn Mas'ud, wanda Ibn Mas'ud ya ruwaito radiyallahu anhu, Allah ya kara mashi yarda. Rawahu at-Tabarani fi al-Awsat wal-Kabir, al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisin na Ibn Mas'ud a cikin al-Mu'jam al-Awsat da al-Mu'jam al-Kabir. Wa rijaluhu thiqatun, mutanen da suka rawaito wannan hadisin amintattu ne. Rijalu sahihi, su ne mutanen da Bukhari ma yana yin riwaya a cikin littafin shi da gare su, kama fil majma, kama yadda ya zo a cikin littafin Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid a mujalladi na 2 shafi na 325. Rijigamci, bari mu tukuna mu dukufa mu tattauna mas'alar da shi hadisi yake dauke da ita kafin mu tattauna abubuwan da ya biyo baya na malami. Kamar yadda ta ji Buraida ibn Hasib, sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana zauna a kasar Khurasan, sai ya je da wani dan uwan shi babu lafiya, imma ya zama dan uwan shi ne na jini, imma ya zama dan uwa ne na ƴan uwantakan musulunci. Yanzu sai ya same shi yana dab da zai rasu, amma kuma da goshin shi yana fitar da zufa, sai da ya fara kabbara tukuna. Wannan kabbara ta mamaki ce, idan abu ya baka mamaki ko ya burge ka ko ya baka sha'awa, sai kai Allahu akbar, sai kabbara. Wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka sahabban shi na raya ta, idan abu ya baka sha'awa ko ya burge ka sai ka ce Allahu akbar. Ina fata an gane. sai ce ya bi manzon Allah yana cewa mutuwar mumini da zufar goshi ta kanzu, wato na daga cikin alamar mutuwar mumini ainihin wato zufa ta fita a goshi. Wannan zufa ta fita a goshi, kaga sahabin nan mai ya gani zufa ya gani ko ya fassara, kuma annabi ya faɗa haka. Wannan ita ce fassara mafi inganci da aka yi wa hadisi, kuma wannan fassara ita tafi dacewa. Hakika ma wannan fassara ita ce ingantacciya. Akwai wata fassara sabanin wannan, ita ce musulmi ya rasu ko mumini ya rasu yana neman halal din shi, don ko a Hausa sai a ce ai wani yana neman gumin kanshi, ina gumin shi yake ci, ina fata an gane. Haka mawaƙin ƙasa Hausa yake ce ni ma yara gumi na nake ci. To ma'ana anan gumi ba gumi gumi na hakika zufa da ke tsatsafowa ba, ma'ana halaliyar shi. Wasu sun fassara wannan hadisi cewa abinda hadisi yake nufi shine ka mutu kana yin wata sana'a wadda zufarka guminka kake ci, wahalar jikinka kake ci. Wasu sun ce duk musulmin da ya mutu a irin wannan, to babu shakka shine abinda hadisi yake nufi. In kuwa karanta wannan fassarar ta zo a cikin ta'liqin da ainihin Madlan Hamidul Fiqi yi wa ainihin Bulughul Maram, amma mafi ingancin fassara ita ce abin da shi sahabin hadisin ya fassara da shi. Muna masu faɗin haka, amma muna cewa ba abin da zai hana kuma hadisi ya ɗauki waccan ma'anar cewa ka mutu kana wahalar neman halaliyarka, ko da a iya condition ka mutu duk yana daga ciki, zai iya ɗaukar ma'ana haka, ba abin da zai hana. Amma dai nan sahabin hadisin ga abin da ya fassara, amma wannan fassarar dai kuma ba za ta han ɗaya fassarar ta zo ba, sai dai mun fi karkata zuwa ga wannan fassarar ta shi, da annahu rawi warrawi adra bima rawa, shi ya ruwaito, wanda ya ruwaito hadisi kuwa ya fi cancantar ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito. Wannan akan galibi ke sa'annan idan kuka dubi takhrijin da Muhammad Nasir bin al-Albani wannan hadisi, bayan da ya kawo Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim da Abu Dawud da Tayalisi da Abu Nu'aym, sai ya ce amma Hakim ya ce hadisin ya inganta a bisa sharadin Muslim. Abinda Albani yake zargin Hakim da shi anan shine qusur, gazawa, wato ya rage wa hadisin matsayi. Shi Hakim ya ce hadisin ya inganta a bisa sharadin Muslim, kuma ya ce Zahabi ya amintu da shi akan haka. Wannan na daga cikin matsalolin da suka faru. Sai Albani yake cewa a'a, akwai magana anan, sai dai kuma babu ba lokaci da za a warware magana, amma sai faɗe ka da ishara wanda in ka san mai ilimin hadisi yake nufi har ka fahimci magana ita ce. Sai ce musamman ma ɗaya daga cikin isnadodi guda biyu na hadisin wanda Imamun Nasa'i ya yi, wato hadisin ya ruwa Imamun Nasa'i ya ruwa to hadisin da hanyoyi biyu, to ɗaya daga cikin hanyoyin ita kanta ta inganta a bisa sharadin Bukhari. To mai Albani ke son ya ce da ya kamata kenan Hakim ya ce wannan hadisi ya inganta ala shartin Bukhari wa Muslim, haka yake so ya ce. To amma da yake bayanai ne masu tsawo, sai ya ce babu lokaci da za a warware wannan matsalar. Insha Allah ta'ala ku rike wannan wuri, shafi na 45 na ɗaya daga cikin wuraren da in na zo zan rike a matsayin misalan da zan yi muku, wato ita kalmar na 49, wato ita wannan kalma sahabul Hakim wa wafaqahu Zahabi, kalma ce wanda yake wallahi saboda girman ta jama'a halatta malamai sai da suka kira a kanta, hatta ran ƙara wa juna ilimi sai da aka yi, har rubuta littattafai sai da aka yi akan haka. Na san na taɓa warware ta, na tsaya na yi cikakken bayani, amma a karatun aji ne duk da kasa da ya ɗauka karatun littafin Al-Ba'ithul Hafiz. Amma da yake munasabar wannan littafi za mu ta karo da kalma, kuma zan faɗa mana in muka je wannan lokaci me yasa a lokacin da Albani ya rubuta wannan littafi me yasa ya yawaita ambaton wannan kalma. a halin cewa a waɗansu littattafan shi bai yawata dogaro. Albani yana da wani littafi mai suna ainihin As-Samar al-Mustafab, As-Samar al-Mustafab fi fiqh as-sunnah wal kitab, sannan littafi mujalladi biyu Albani ya rubuta shi amma bai kammala shi ba, inda ya tsaya tun wajen 1956 bai ci gaba ba har yau da kuke, sai aka buga shi bayan ya rasu. As-Samar al-Mustafab fi fiqh as-sunnah wal kitab dan ishe mai daɗi game da fahimtar Al-Qur'ani da Sunna, wato littafin ya so kama da littafin fiqh sunna, sai dai baya hukunta hadisi, baya hujja da hadisan, sai bayan ya gama hukunta ingancin. Idan ya gama wannan littafi, ba shakka da littafin ya gama wata babbar taska dangane da ainihin wato ire-iren shi, amma Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗauki ransu bai kammala shi ba. Wato wannan littafi ya yawaita faɗin irin wannan kalma صحاب الحاكم وافقه الذهب ثم هو من لوكه ان شاء الله يقول انا من تاكو فدكر دني زن البيان ده cikin bayanan da suka sa ko dalilan da suka sa yake yawaita fadin wannan kalma a wannan lokacin, amma daga baya da suka san shi na baya kuma bai suka dogare da wannan kalmar ba. Allah madaukakin sarki ya ce maka, idan muka duba matsalar farko hadisi na biyu a cikin sa, hadisin Talha dan Ubaydillah wanda ya zauna cikin damuwa da takaici sai da Umar ya zo suka tattauna, ko na daga cikin fa'idojin wannan hadisi wanda na dan manta da wani bayani ya shi ne, wannan yana nuna malamai su haɗu su tattauna mas'ala yana taimakawa wajen mas'alar ta bayyana a bisa surar da ya kamata ta bayyana. Ina ma a ce malamai a wannan ƙasa irin tamu ta Najeriya za su samu haka kamar yadda muka sa gabatarwa, ba abin ya zama alherai masu ɗimbin yawa. Amma a yanzu malamai a bisa matsayi na ƙasa da ƙasa suna yin wannan aiki tuni, sai dai abin takaicin shi ne malamai a ƙasar nan ne suke da sauƙin yin haka, ba mu ce ba sa yi ba, amma tsallakin ƙalila wato ɗan kaɗan ne. Shi ne malami ne zai karantar da wani karatu ko zai karantar da wata aya ko wani hadisi, sai ya san akwai malami wanda ya aminci da ilimin shi, imma yana ganin daidai suke, imma yana ganin ma yana sama da shi, sai ya je takamai su same shi sai su tattauna wannan matsala, sai a samar wa matsalar kyakkyawar ma'ana da kyakkyawar mafita, yadda an jita ta bayyana a bakin yankin, to yankin da zai tashi ya ce ba haka ba, saboda dama sun zauna sun tattauna. Ina fata an gane wannan ba za ta samu ba na farko sai da ƙarfin zuciya, haka da za ta samu don na biyu da ƙwarewa da gogewa a cikin ilimi. Ƙarfin zuciya da muke nufi da shi shi ne ya zama don Allah kake yi, shi ma ya zama don Allah yake, in kuka haɗu ta zama na ta kawo ba. Ƙwarewa ita ce yadda wancan ya amsa malanta, haka shi ma wannan ya amsa malanta, ba ya zama malami ne ba ƙungiya ko malami ne ba tsariƙar shi, mana ƙungiya ita ce ta kawo ta kafa shi a matsayin shi malami ne, amma hakika shi ba malami ba ne. Tariƙar shi sai ta kawo ta kafa shi a matsayin shi malami, amma hakika ba malami ba ne. Sa'an nan sai kuma ya tafi tare da salo na malanta wadda aka sani a musulunci kini, shi ne salon malanta a musulunci jama'a, shi ne bayan ka yi karatu ka goge da karatu, to kuma za ka ci gaba da binciken waɗannan abubuwan da ka san su ta goge da su. Wannan shi ake nufi da scholarly attitude, ɗabi'a irin ta ilimi, ma'ana ta gama digiri shekara goma suke nan sai ka samu aikin gwamnati, suke da kai ta aikin gwamnatinka, ta yi abinda ka karanta daban da abinda kuma kake yin daban. Wancan digirin naka ma damar ba ka ci gaba da bincike kana halartar taron ƙarawa juna ilimi kafin wani lokacin certificate ɗin kai za a baka da shi a baki, amma digirin ya gudu kin an fahimta, don haka suke cewa a digiri is a character alone, kana da digiri ya kamata a same ka da ɗabi'u na gari, ya kamata a same ka da halaye na gari,
sannan ya kamata a same ta da tabi'a ta ilimi. Sai fara ga kana cikin yin digiri, sai ga an zo ana maka wani darasi a kan research methodology, ya ake bincike, ya ake rubuta bincike, ya ake rubuta littafi, ya ake gabatar da seminar, ya ake gabatar da abubuwa a wurin workshop. Don haka malamai a addinin musulunci ba muƙallidai ba ne, amma mu a nan ƙasar sai aka nuna mana malanta ita ce in ka karanta Ƙur'ani ta sauka, ka iya zallalai ne, ka karanta ainihin ƙawa'idi, ahalari, ismawi, izuwa, risala, askari, muktasar, ƙurtani, shi kenan sai kai rayan. Saboda yanzu abin da za a maka tambaya akwai a waɗannan littattafan, tare da shi ta kanta wannan magana kuskure ce, amma ƙaddara haka shi abubuwan da za a tambaye ka akai in suka faru sun ɗauki wani salo a jikin wani kuma fa, me za ka ce? Yanzu duk cikin waɗannan littattafan kaf da na littafa na fitsihin nan, matar da ta samu kanta a halin tana da fibroids a cikinta, tana da wasu halittu a cikinta, sakamakon waɗannan halittu sai ta rinka ji kamar ciki ne. A daidai lokacin da aka rubuta waɗannan littafan ba a gano waɗannan matsaloli na fibroids ba. Galibi muna a ƙasashen mu ne ake cewa tana da kwantaccen ciki, sai zama ba kwantaccen ciki ba ne, wani ciki ne ko wasu halittu ne kawai suka taru a cikinta, amma duk ɗabi'un ciki da ɗabi'un mai ciki ga su suna kama ta. In ta zo ta ce jini na zubo mata, da me za ta yi mata fatawa a cikin askari ko muktasar ko izuwa ko risala? Sannan yanzu irin abubuwa da suke tasowa, hukuncin banki, hukuncin inshora, hukuncin siyan hannun jari, duk babu zuwa cikin waɗannan littafan. Don haka dole ne mu samu malaman daidai da zamani, da ulama of our time, malaman da suka dace da lokacin. In muka dawo matsalar da nake ishara ita ce, idan har ana so Najeriya ta zauna lafiya wajen abin da ya shafi harkar malanta, to dole ne malaman ƙasar su zama zakakurai wajen bincike game da ilimin da suke da shi. Shi ne ba wai kawai sai a ce za a yi taro sarkin musulmi ya gayyaci malamai a jama'at Nasrul Islam, za a taru, an aiko mata da takarda, an faɗi mas'alar da za a yi taro a kai, an ce ka taho da tattalallen bayanin, shiryayyen bayanin da in ka gama da baki za ka gabatar, don ne domin documentation, domin a adana ranar kaza ga watan kaza an yi taro da yana da yana da yana da yana su suka zo, yana da yace kaza 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 ga takardar da ya gabata a matsayin hujja, yana da yace kaza ga takardar da ya gabata, yana da yace kaza ga takardar da ya gabata, ba kuma zuwa za ka yi kai photo stat daga wani tafi da a'a, abinda ka yi photo stat din kake so in ka zo ka taƙaita bayanin su, ko to taƙaito bayanin shi tun a gidanka ka haɗa shi a matsayin takarda mai zaman kanta, ko ba tafi ɗaya ce in ka zo ka gama bayani sai ka ce ga shi ka gabatar. To amma kawai sai ce ana da taro akan mas'alar ganin wata, ana da taro akan mas'alar regulation na tafsiri, sai ka ga mutum ya yi rawani, ya zo kawai wai shi yana ganin to ai shi a shi ɗin nan yanzu bari in ya zo shi taron zai determine me zai faɗi, bayan an faɗa musu topic of discussion, menene za a tattauna a kai, yaya ake so a tattauna, ya ake so gabatar, da sai zai miƙe. In ya miƙe aka ce an ba ka minti biyar zuwa minti goma, sai ƙoƙarin taƙaita abubuwan, in ya taƙaita sai ce to ga su nan kuma da cikakken bayani ya gabatar da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shi kenan, sai a je a adana a yadda ya kamata. Sana nan wata ran sai ka ga an fitar da taron da aka yi ranar kaza ga watan kaza, da jimillar takardun an buga shi a matsayin littafi mujallabi guda. Wannan da zai samu da tuna malaman mu sun daure suna bincike, amma tambayar ita ce sun iya binciken? Na ɗaya ce na biyu, ko sun san ina ake zuwa a binciken? na uku sun san ya ake tattara binciken da gabatar da shi nan da ke cewa da mu littafai ne in aka saka ka aran aka ce bincike mana farman alwala shi ne abu mafi sauki da za a iya cewa a ƙawa'idi bincike mana farman alwala yana ne malantarka da ake bi in ba ka san ya ake bincike ina ake bincike ya ake tattara bayanai har cikin littafan yanzu sai ka rasa farman alwala zaka ce ɗauko mana hadisin innama al'amalu binniyat sai ka ce kaf baka samu hadisin innama al'amalu binniyat ba saboda mai saboda baka iya ba ma'ana dama kawai malamtaka da ake ji wata ƙungiya ce ta kawo ka tabbata ka ko wata ɗariƙa ce ta kawo ka ta ajiye ka a matsayin kai ne malaminta amma haƙiƙa ba don ka cancanta ka zama malami ba to kaga akwai matsala idan su sun yaudare ka bai kamata kai ka yaudare ba na farko ce na biyu ƙarfin zuciya idan babu ƙarfin zuciya waɗannan abubuwan ba za su yi ba saboda kana ji kana gani ruwan wanda ka rena shi ko ne wanda kake ganin ma bai ce gurin taron ba sai ka ce gabatar da wata magana wadda kake mai muhimmanci amma in ba ka da ƙarfin zuciya sai ka ga wani shi zai magana mu saurare shi a wurin mu to da dama za a je talulluka kan lokacin sai ka ga taron an tashi da faɗa saboda mu ta yiwu mas'alar da aka zo tattaunawa da yawanci wasu da san kanta da tun aka samu rana ya faɗa an sake tashi ya sake magana an sake tashi ya sake ka je ya tashi ya buɗe magana to yanzu duk za a tashi sai abin da ya mu shi a wurin nan sai a ce Allah sarki ba a hana ka magana ba ai kai na faɗi naka kuma ko an shi da shirya ba to tun da baka shirya ba wani wanda ya shirya yayin magana Allah ba ta tsamala to ni da ban yadda ba ban yadda ba a ce wani ne sai zai ta magana kike ne sai kuma ga taruwa tashi ka matsan tashi ka san an tashi ne yadda aka tashi su ya yatsu da jahaniya amma isu isu da suka je tashi amma wasu kungiyar an tashi ta hadu da wasu kaza an ce tura ta tura kace ba bane sun je taron malamai kuma saboda Allah sun tashi da hayaniya to ne ake tunani mutanen cikin gari ba sai su ta kambo ba saboda haka jama'a kun ga wannan matsala tana nuna mana tun cikin zamanin sahabbai akwai taimakawa juna dangane da harkar ilimi haka abin yake in ta biyo cikin tarihi kamar yadda na faɗa mana a wannan zamani da Allah maɗaukakin sarki ya kawo fasahohi na zamani idan ka saurari wata lasta tare da mota a cikin Kongo wato a nan mun campus ɗin Kongo na AU mun sanya mata da aya aikin Allah na zo na fitar da wani subtopic wani ƙaramin take da na sanya wa internet bayar Allah na kawo tarihin internet asalin internet injiniyoyi sojoji sun suka ƙirƙiro shi sojoji injiniyoyi sun suka ƙirƙiro internet sun ƙirƙiro shi ne kuma don amfanin kansu shi ne sojoji suna wuri kaza waɗancan suna wuri kaza ko kuma tsakanin bataliya kaza da ke daji kaza da tsakanin bataliya kaza da ke daji kaza ya ba su surin musayar bayanai suna sanar da juna halin da suke ciki shi ne injiniyoyi daga cikinsu na harkar kwamfuta da na'urar lantarki sai suka zauna sai suka ƙirƙiro domin ba lallai ya zama wurin sai da tarho ba idan za a iya sadarwa ta hanyar wurin da yake da tarho to wannan wurin babu tarho sannan ta iya yiwuwa wurin ya yi nisa waɗanda ɗan waɗannan salololi da jami'an tsaro suke yawo da su da ake kira walking talkie ba za su yi amfani ba don haka masanansu sai suka zauna sai suka ainihin tsara wata fasaha wadda yake bataliya da ke nan za ta iya saduwa da bataliyar da ke can ta hanyar musayar bayanai to da tafiya sai tafiya sai kuma a ga a to ai masana ma wato professional da ke cikin kamfanoni da masana'antun suna za su iya haka to a al'amari sai taho cikin jami'o'i da makamantan haka har kuma al'amari ya zo ya zama abin da ake ganin shi a yau as an international network ma'ana the network of the network ya zama duk duniya a yau an haɗe ta a yau yana abin sha'awa daga cikin waɗanda suka fi kowa cin amfanin internet jama'a sune malamai na musulunci. Da haka matasa waɗanda a yanzu kuke koyon karatu da ilimi da malamta, ku yi kokari tun yanzu ku shiga cikin wannan fasaha domin ya zama ko kun girma kuma kun tashi a cikinta. Da wani abin sha'awar har yau da zan faɗa ma ko wani abin mamaki. Da yawa malaman da na gaya maka suna cin moriyar wannan fasahar, yawancinsu kuma ko kwamfuta ba su iya kunnawa. Za ka yi mamaki yanzu kamar Samir, kamar Mashhur, kamar makamantan waɗannan yawancinsu ba su iya sarrafa na'urar kwamfuta ba. Don haka duk abin da yake yanayi ne ta hanyar wani sakataranshi. To ina a ce shi ne da kansu ya iya ne take tunani. Ma'ana lakta ce za ka yi ta an gina ƙarfe hudu na la'asar. Amma ga waɗansu ayoyi waɗanda kake buƙatar wasu bayanai a kai. Kuma ka tuntuɓi malaman da ke kusa da kai baka samu bayani a kai ba. Kana tura wani babban malamin tafsiri na duniya ko wani malamin hadisi ko malamin fiqh ko malamin lugha a kan kaza. Sai daga cikin minti biyar sai da ya turo mata da jawabi. Duk wanda yana daga cikin albarkar waɗannan fasahohi na zamani. Sai dai ku ji. Kada ƙoƙarin sanin wannan fasaha kuma ya hana ka daga asali shi ne karatu. Don akwai matasan da yake kuma sun zama carried away by technology. Carried away. Wato gaba ɗaya sun manta da asalin duƙufa game da karatu da ilimi. Shi yake yake kuma sai ya samu ƙwarewa. Za ka ainihin ɗauki abin ne da gwargwadon buƙatarka. Ina fata an gane. Sai ka duba ka ga kai menene kai kafin ka yi. Amma kana koyon karatun addinin musulunci. Idan za ka ce bari ka ba harkar kafintanka ka koma gaba ɗaya kwamfuta ba dare ba rana ba, a'a za ka yi amfani da kwamfuta ne da tarho da gwargwadon buƙata. Sai ka je ka cigaba da harkokinka. Saboda haka in haka za ka samu jama'a za ka taimaka wa addinin musulunci da al'ummar musulunci wajen malaman zama suna sane da junansu. Malaman kuma suna samun shawarwari kuma suna taimakawa junansu. Allah madaukakin sarki ya albarkaci al'ummar musulmi cikin wannan ainihin al'amura na zamani. Sharri da hatsari da ke cikin waɗannan al'amura Allah ya tsare. Al-thalitha, alama ta uku daga cikin alamomin da ke bayyana alamar mutuwa ta gari, al-mautu laylatal juma'a, rasuwa daren juma'a. Au naharaha ko kuma yinin juma'a. Idan ka rasu daren juma'a ko ka rasu ranar juma'a to an yi maka fatan alkhairi mai yawa. Ana ganin in Allah ya so ka yi kyakkyawar cikawa. Me yake nufi daren juma'a? Me yake nufi da ranar juma'a? Da farko ku tuna dan uwa mu saurare wannan karatu da kake ji a yanzu. Kuma da kaji mun sanar tun farko cewa yanzu safiyar juma'a ce. To yau ce ranar juma'a. Tun daga sanda alfijir ya fito har zuwa an gina magariba da rana za ta faɗi. Ita ake kira ranar juma'a. To wanda duk ya cika a wannan tsakani ana mishi kyakkyawan fatan ya rasu rasuwa ta gari. Na farko kenan. Na biyu daren juma'a shi kuma abin da ake nufi da shi shine daren da ya gabata daren jiya. Wannan shi ake nufi da daren juma'a wanda shi kuma yana farawa ne daga sabda rana ta faɗi ranar alhamis zuwa lokacin da alfijir ya fito na safiyar juma'a. To wannan tsakanin shi ake kira daren juma'a. Don haka duk wanda ya rasu a daren juma'a ko a ranar juma'a to yana ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna ya yi kyakkyawar rasuwa. Da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya ce ma min muslimin yamutu yawmal juma'a, babu wani musulmi da zai rasu ranar juma'a aw laylatal juma'a ko daren juma'a. A nan ba na shakka ba ne, annabi yana kawo dukan biyun ne. Ko ranar juma'a ko daren juma'a ka rasu, an fahimta? Illa waqahu Allahu fitnatal qabr, ya Allah ya kiyaye shi daga rikicin kabari. Rikicin kabari abinda ake nufi da shi tambayar kabari, sai Allah ya kiyaye shi daga azabar kabari. Ina fata an gane waɗannan na daga cikin falaloli da darajoji waɗanda duniyan da ya samu kanshi a halin rasuwa ranar juma'a, ko daren juma'a Allah zai tsare shi. Allah madaukakin sarki ta tsare mu don girman alqur'ani. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 6582 zuwa 6646. Yalfasal, da al-Imam al-Allama al-Fasal, haka ake karanta wannan sunan shi, yasa ka ga malam sai da ya wasalce. Fil Ma'rifa, a cikin littafin shi al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa wannan littafi ne na tarihin jama'a. Kun ga shi gashi ma kai tsaye a bayana. Gashi mujallabi hudu. Kitabul Ma'rifati wa Tarih. Talib Abu Yusuf Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi. Gashi. Yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun littattafai na tarihi wannan littafin. Al-Imam al-Allama al-Fasawi. Yana kawo tarihin sahabbai, tarihin faruwar wasu abubuwa. Gashi nan mujallabi hudu ne wannan malami ya rubuta shi. Daga cikin ainihin malaman da suka rayu tsawon zamani, cikin malaman farko na daga cikin ainihin wato malaman ƙasar Basra, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya rayu tsakanin ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku, don ya rasu hijira na da shekara 277. To al-Imam al-Fasawi ya fitar da wannan hadisi a mujallabi na biyu shafi na 520 من طريق أين تهنيه بي عن عبد الله بن عمرو. هل نفرق لدى عبد الله بن عمرو بن عاص بن عاص والترمذي أكن الإمام الترمذي شما فتد أن حديثي من أحد الوجهين تأتيب جتكين أينهم تسكيكي بدابي تأتيب جتكين تسكيكي بدابي بأينهم أحمد دفت يوسف فتر في ترمذي فتد أن يأتي وله شاهد عن انس اتوين حديث من دا انس يرويته لجابر بن عبد الله لجابر بن عبد الله وغيرهما بيقنس اينهم واتو صحابي يقن دا سكر رويته وان دا زي قارا وانا حديث الكريتي فالحديث مع لب ناصر الدين الالباني يتو فاقد ايش وانا حديث بمجموع طرقه حسن ان كتبتر هنيش الجباء ذاك ايهكم تاشتو يالكي كاوان حديثي ني أو صحيح ko kuma ma ya kai matsayin sahih. In ma ya zama hasanin li ghayrihi, in ma ya zama hasanin li dhatihi allazi ta'addada turuquhu fa sara sahihan li ghayrihi. Ma fata an gane ce raji' tuhfat al-ahwazi, ka koma ka karanta littafin tuhfat al-ahwazi wal mishkat, da littafin mishkat al-masabih lamba ta 1368. Haka jama'a, wannan hadisi ya tabbata ko shakka babu, wanda duk ya rasu daren juma'a ko ranar juma'a na farko dai ka ji kamar yadda hadisin ya faɗi, ya kuɗuki daga tambaya ko fitina ko rikicin kabari. To aka ce fitina kabari abubuwa ne da yawa a cikin jama'a. Na farko tambayar kabari gaba ɗaya ba za a yi mai ba, an yafe mishi. Na biyu rikicin kabari, wanda na daga cikin rikicin kabari shi ne a sa kabari ya takura mutum, ya matsa mutum. Wannan ko mumini ne sai haka ta faru, ko shahidi ne sai haka ta faru. To amma wanda ya mutu rana ko daren juma'a yana kuɗuta daga wannan, saboda Sa'ad ibn Mu'az sahabi ne, yana daga cikin manya-manyan bayan Allah da ya rasu sai da al'arshi turawa. Inda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'ad, al'arshi ta motsa saboda mutuwar Sa'ad. Amma duk da haka inda Allah ya ce law naja ahadun min baghtatil qabr la naja Sa'ad ibn Mu'az, da matsewar kabari wani yana kuɗuta da Sa'ad ya kuɗuta. Manzo Allah ya ce amma Sa'ad ma bai kuɗuta ba, da aka sa ƙasa ta matse shi sai da ƙirjin shi na dama
yanne ya tsaye shiga cikin tsirgin shi na hagu ƙasusuwan suka sarƙafe. Wannan ba dalili ne na kafirci ko fasikanci ko wani mugun laifi ba, a'a, yana daga cikin fitnatul qabr ne kawai. Fitnatul qabr ne, don haka ba wani wanda zai kubuta daga wannan har ire-iren waɗannan bayin Allah. Idan hadisi ya ce kai ka kubuta daga fitinar kadari, to duk waɗannan abubuwan ka kubuta. Don haka ka koma cikin sirri alamin mubala, ka karanta tarihin Sa'ad, za ka ji Imam Zahabi ya kawo tarihi, ya kawo waɗannan maganganu, sai ya ce Allahu Akbar, ya ce wannan yake nuna ba wanda ya kubuta daga kadari sai wanda Allah ya kubutar da shi. Sai ya ce ya kai dan uwa, ka roƙi Allah alheri kawai, kuma ka roƙi cikawa da imani. Wannan halin na Sa'ad da ya shiga, to hali ne wanda ka fawwala shi zuwa ga Ubangijin shi, kar kai wani ta'aliki a kai. To idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki darajarka kai, ya kiyaye ka, sai ya baka damar sai ka rasu ranar Juma'a ko daren Juma'a, to duk waɗannan abubuwan ka kuɓuta daga gare su. To kuɓuta daga waɗannan abubuwan kuma dalili ne akan kuɓuta daga ainihin azabar kabari. Sai da haka daraja ce jama'a, muƙami ne, matsayi ne babba a ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranka ranar Juma'a ko daren Juma'a. Balle a ce Allah ya haɗa maka goma da goma sai ɓangata, ka rasu a ranar Juma'a ko daren Juma'a, sannan ka yi rasuwa a cikin harkar shahada. Wannan kuma daraja ce wadda sai daga cikin bayin Allah, sai waɗanda suke manya-manyan bayi da Allah maɗaukakin sarki ya so su, ya ƙaunace su, kuma ya so ya aje musu kyakkyawan tarihi bayan su rasu, daga cikin suke samun wannan buƙani. Allahu Akbar. Sai da haka jama'a, kun ji waɗannan hadisai waɗanda in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba, za a zo a ci gaba daga inda malam ya ce ar-rabi'a, alama ta hudu daga cikin alamomin al-istishhadu fi sahati al-qital, mutum ya samu shahada a fagen baza. Sannan za ka bi karatu ya karatu a zo al-khamisa, al-mautu ghadiyan fi sabilillah, sai zama ba a filin dazar karatu ba, ka tafi yaƙin ne, sai ka rasu saboda wata rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Sannan za mu je mu tattauna as-sadisa, al-mautu bit-ta'u, mutuwa lokacin annoba, a ce wata annoba ta zo ta ciwon kai ko sankarau ko wani ciwon ciki ko amai da gudawa, ka zama daga cikin waɗanda suka rasu. To za mu je mu tattauna wannan insha Allah, kamar yadda za mu je mu tattauna as-samina wa tasi'a, الموت بالغرق والهدم, a ce ruwa ya cinye ka ko kuma gini ya tushe ka, duk wannan dalili ne na kyakkyawar cikawa. Sannan za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala alamomi daga cikin waɗanda za a zo al-ashira, mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha, mace saboda tana da ɗa sai ainihin wato ta rasu da citan a cikinta, wato garin naƙuda. To za ka zo ka ji ta rasu garin naƙuda, ta rasu da ɗan a cikinta, ta samu darajar shahada. Allahu Akbar. Ta rasu bayan ta haifi ɗan ya fita daga jikinta, amma sakamakon wannan naƙuda da ta samu sai ta rasu,
duk wannan daraja ce ya kuma ta albishirin ku kin ji daraja za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala a inda malam ya kawo al-hadiya ashara wa thaniya ashara al-mautu bil harq mutum ya kone gobara ta cinye ka dalilin ne na kyakkyawan mutuwa sannan wazatul jam da kuma mutuwa da cutar bulala wata cuta ce bahaushe yake kiranta bulala sai ka ga wani abu ya fito a cikin mutum ruɗu-ruɗu kamar an shauɗa mishi bulala ta tashi shi yasa sai bahaushe yake ai yana fama da bulala sunan ciwo ne sai sa akwai fa'ida ka zauna da iyayenka Hausawa ba haka ba sai ka ga mutum ya zo ga karatu ya sani da Larabci sai ga ya dabaibaice sai ga mutum ya zo ɗan boko ne likita amma ya kasa bayyana abin da ya kware a kai da harshen uwarshi saboda bai tsaya ya iya harshen uwar ba kai saurari wata tsohuwar likita in tana yin shirinta a gidan rediyo ka ji ba abin da ba ka iya faɗi da Hausa saboda she is the daughter of the soil ta zauna hannun iyaye ta iya amma yanzu abubuwan duk sun zama mararre kaga yarinya ta zama medical doctor amma in ta bukawunta ba ma za ta iya gaishe shi da Hausa ba saboda wai ita ba ta iya Hausa ba tir Allah ya kiyaye malam zai kawantar da mu a salisa ashar al-mautu bida'u sin rasuwa ta hanyar ciwon ainihin wato tarin fuka tuberculosis tarin fuka za mu zo mu tattauna insha Allah sa'annan tafiya za ta tafiya a inda za a zo a rabi'a ashar al-mautu fi sabilid difa'i anil mali wani ya je zai kwace maka dukiya sai kai kokarin kare dukiyarka za mu zo mu karanta insha Allah in kara su a wannan hali dalili ne na kyakkyawar cikawa al-khamisa ashar wa sadisa ashar al-mautu fi sabilid difa' anid din wan nafsi kai yunkurin kare addinin ka sai a kashe ka kai yunkurin kare kanka sai a kashe ka dalili ne na kyakkyawar cikawa za mu zo za mu karanta as-sabi'a ashara al-mautu murabitan fi sabilillah murabitai wadanda suke zuwa kan boda ta musulunci sai su zauna suna gadin kasashen musulmi ina fata an gane har ya zama sai ka ji gangukan irin waɗannan ana sa musu wannan sunan a sawa garin Rabat tashi na ainihin a ƙasar Morocco kana jin Rabat turawa suke cewa Rabat Rabat ne asalin garin an kafa shi ne domin ya zama wata boda da za a kare ƙasar musulmi daga shigowar kafirai haka waɗannan mutane da kake ji tsohon ministan sardai na Rabat da ainihin wannan ɗan EFCC Rabat garin shi gari ne na mujahidai in ka tafi can ka wuce fulfore za ka je ka samu gashi nan malamai ne masu jihadi suka zo suka kafa garin saboda boda ce wadda wasu baƙaƙen kafirai guntaye lokacin suke shigowa ƙasar Adamawa suna yaƙar musulmi shine sai suka tafi can su suka kafa kansu sai sa aka sa wa garin Rabat shine ake cewa Rabat na fata an gane to duk wanda ya rasa irin wannan aiki na murabata yana da daraja ina fata an gane sa'adan kuma karatu zai yi karatu insha Allah za ka ji as-samina ashara al-mautu ala amalin salih karatu akan wani aiki na gari kana sallah Allahu akbar za mu zo a wannan yanayin jama'a za mu dubo tarihin malamai da gasiru alamin nubala za ka ji malam wani yana cikin sallah shikenan ya yi sujuda sujudar da bai ɗaga ba ke ya mai yana yin kabbara Allahu akbar sai faɗuwar su mun za mu je mu tattauna waɗannan insha Allahu ta'ala sa'annan karasu a halin aikin hajji karasu a halin aikin hajji mace ta daure ta mutu a gidan mijinta Allahu akbar bishara lakunna ayyuhan ayyatuhan nisa ki daure ki mutu a gidan miji da kunci ne da damuwa ne kika daure zaman gidan mijin ibada ce har mutuwa ta same ki a haka yana daga cikin albishir gare ki cewa kin yi kyakkyawan cikawa wa ya laha min bishara madalla da irin wannan albishir ba ki zama daga cikin yan hayaniyar zamani ba kike ce ba wani namiji da zai takura ki ba za ki iya zama karkashin wani namiji ba yake kan ki ya waye kin yi boko wai kina da digiri tar da digirin ki ina fata an gane wannan mas'alar jama'a malamai sun dauke ta da muhimmanci ba sai sassauci a kanta ba suna yawan sharhi suna bayanai suna karantawa suna rubuta littafai a kai alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa domin wannan alama ita ce take nuna ka zauna duniya lafiya tsakaninka da Allah ka zauna duniya lafiya tsakaninka da iyayenka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da matanka tsakaninka da abokan hulɗarka shine dalilin da zaka samu kyakkyawar cikawa kuma dalili ne da ke nuna wa 'yan baya a nan cewa can da ka nufa to za ta yi kyau kamar yadda nan ta yi kyau ga wani babban malami a Dr. Abdullahi ibn Mahmud ibn Muhammad al-Mutlaq ya rubuta husnul khatima husnul khatima gashi wasa'iluha wa alamatiha wa tahdhiru min su'il khatima littafi ne ga shi sukutun da guda a hannuna yana magana akan kyakkyawar cikawa waɗanne hanyoyi za ka duka samu kyakkyawar cikawa waɗanne alamomi ne ke nuna mana wane da ya rasu da kyakkyawar cikawa da kuma tsoratar da kai a matsayinka na musulmi game da mummunar cikawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan an zo karatu na gaba za a tsaya a tattauna waɗannan matsaloli in Allah ya so da wannan muke cewa jama'ar musulmi insha Allah a yau tsakanin magriba da isha akwai karatun littafin fiqh sura insha Allah sannan kuma a gobe bayan sallar la'asar karfe 4 na rabi akwai karatun littafin sahih muslim kamar yadda yake bayan isha kuma karfe 8 na rabi akwai karatun sahih bukhari a markaz da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah